الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، diya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 29 ga watan uku shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahithi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'i rasul na الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى. كافين درسي ne ubale fi idan da tambayoyi suka yi ya gabata. Na'am.
Ana hoto akwai hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya saka kwan sama ya taba jiki sannan ya tura.
Kwarai akwai hadisi ingantacce wanda ke nuna idan ruwa ya sauka maza Allah sallallahu alaihi wasallama na fita ya shiga cikin ruwan ya jika shi jagab. Wani lokaci ya yi haka sahabai suka tambaye shi, maza Allah yake faɗa innahu hadisu ahadin bi rabbi, maza Allah ya ce domin ruwan wato da gumugumansa ma'ana bai jima ba da rabuwa daga wajen Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Wannan nuna godiya ce da jin daɗi game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke jaddada ma bayansa. Lalle hadisi ne ingantacce, don haka za ka ga misali a ƙasashen Larabawa musamman Makka da Madina, ko in ce a Madina yadda na gani, idan ruwan sama ya sauka musamman irin ruwa na farko farko za ka ga jama'a manya sun fito suna ta yawo a cikin ruwan yana jika su, domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wancan hadisi kowa yana murna yana farin cikin ruwa ya sauka. Wai idan mutum ya bar ɗani tsatso jika na iya cin gado ko dala ba za a ba shi ba, an gane ko sai dai in ya halarci rabon gado, wannan za a iya ba shi abinda Hausawa suke kira haƙƙul ayn, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ubangiji ta'ala yace idan wato dangi na kusa da marayu da miskinai suka halarci rabon gado, Ubangiji ta'ala yace farzuquhum min, ku dau wani abu daga cikin dukiyar gadon ku basu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kuma ku yi musu fada wadda take kyakkyawa mai kwantar da hankali, ku nuna musu cewa wannan dukiya dai ta magada ce, amma ku karbi wannan ku gama da hakuri. talakawa da miskinai da dangi na kusa waɗanda ba su da haƙƙi a cikin wannan gado sune Ubangiji Ta'ala ya umarni cewa a dau wani abu a basu. Don haka wannan umarni wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ne, dole ne, in dai dangi na kusa da marayu da talakawa suka halarci rabon gado, suka ji an ce ana raba gadon wani, suka je suka yi ca, to dole ne a dauko wani abu daga cikin wannan dukiya a raba musu. Don haka shi jika baya gado, matukar akwai ɗa na zazzau, in babu ɗa na zazzau jika na tsayawa matsayin ɗa. Kamar yanda kaka baya gado matukar akwai uba, in babu uba to kaka yana tsayawa matsayin uba. An gane ko? Kenan ɗa na zazzau na kare jika, kamar yanda uba na kare kaka. Wai fuskantar da dabba alƙibla in za a yanka, dole ne ko ba dole ba ne? Ba dole ba ne ba. Sunna ce mustahabba in za a yanka dabba a fuskantar da ita alƙibla. Iya abin da yake wajibi a wajen yanka, wato shi ne yin bismillah. An gane ko? Yin bismillah, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, fa kulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk abinda kuka ambaci sunan Allah akan yankansa, manzon Allah ya ce ku ci. Haka nan abu wanda yake wajibi na biyu a wajen yanka, duk dabbar da za a yanka to dole ne a yanke makogoro gaba ɗayansa da jijiyoyi biyu waɗanda suke gefensa. Wannan shi ne wajibi, dole ne a yanke wannan makogoro. Don haka kasancewar fuskantar da dabba alƙibla idan za a yanka ba wajibi ba ne, matsayin shi sunna ne, domin yanka yana da ladabba da dama. Wani lokaci gab da sallar layya mun dan gabatar da darasi na musamman akan ladabba waɗanda suke na yanka. Na'am. To ban ji ba abin da kake faɗa. Bayani ya gabata, babin muka wuce da shi na musamman a cikin kitabun tauhid na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wanda babu ma ja'a fil musawwirin. A nan mun yi bayani bakin gwargwado, muka zo da maganganun malamai magabata da waɗanda suke na baya-baya. A ƙarshe abinda muka fita da shi faɗa, wadda take mai rinjaye, dukkan hoto haramu ne, mai inuwa ko wanda ba shi da inuwa. An gane ku? Don haka ba bambanci da wata kamera da wani kyamara ta salula, dukkansu ɗaya ne, inda ya hoto ne haramu ne, illa kawai abinda malamai suka ɗan toge shi ne abinda ya shahi hoto wanda yake na bidiyo. Saboda me yasa? Kasancewar ba hoto bane ba wanda yake tabbace haka, kuma kasancewar shi ma sun takaita akan abin da ya shafi amfani na jama'a, kamar misali karatuttuka da sauransu. Wannan ba laifi akan iya yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen baiti na 59, wanda baiti na 59 cikon bayani ne akan baitukan da suka gabata, waɗanda suke bayani game da matsayin Alƙur'ani a aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda bayani ya gabata. Alƙur'ani a aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya saukar ma bawansa manzansa fiyayyen halitta, shine Annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'in. Kuma Ubangiji ta'ala ya bautar da mu game da karatun sa, ngane ku game da karatun alqur'ani. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace duk wanda ya karanta daidai da harafi ɗaya tak na alqur'ani, manzon Allah yace yana da hasana goma, ko a takaice kace yana da lada goma. Manzon Allah yace la aqulu lakum alif lam mim harf. Manzon Allah yace a dunkule ba zan ce muku kalima ta alif lam mim gaba ɗayan ta harafi ɗaya ne. Manzon Allah yace walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun aw kama qala. Manzon Allah yace ku san da cewa alif kin shi kansa harafi ne, lamun kin shi ma harafi ne, mimun kin shi ma harafi ne. To dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa, in aka ce maka menene alqur'ani, abinda zaka faɗa sai ka ce huwa kalamullahi almunazzal ala muhammadi sallallahu alaihi wa sallam almutaabbad bi tilawatihi, wato zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka saukar da shi ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma Allah ya bautar da mu game da karatunsa. Shine malam yace wal qawlu fi kitabihil mufassal bi annahu kalamuhul munazzal ala rasulil mustafa khairul wara laysa bi makhluqin wala bi muftara. Sai yace yufadu bil qalbi wa bil lisani yutla kama yusma'u bil adhani kababi labsari ilayhi yunzaru wa bil ayati khatuhu yusaddaru wa kullu dhi makhluqatun haqiqa duna kalami bari ila khaliqa jallat sifatu rabbina arrahmani am wasbiha bil khalqi wal hidzani wa sawtu wal alhanu sawtu al qari lakinna mal matluu qawlu al bari ma qalahu la yaqbalu at tabdila kalla wa la asdaqu min ukila. Shine yace wal qawlu fata ta ahlus sunna wal jamaa fi kitabihil mufassal game da littafin Allah wanda aka rabe bayanin da ke cikin sa daki daki, bi annahu kalamuhul munazzal, lalle shi alqur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala al munazzal, wanda aka saukar da shi alal rasuli ga manzansa al mustafa, wanda yake abun zaba, wanda Allah ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan halittu. Shine yace al mustafa khairul wara, wanda aka zabe shi khairul wara, kuma wanda shine fiyayyen wato halittu gaba daya. Sai yace laysa bi makhluqin, alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka bayani ya gabata, manya-manyan malaman ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da duk wanda yace alqur'ani halitta ne ya kafirta. Allah ko haka al-Imam Malik ya faɗa, haka al-Imam Ahmad, haka al-Imam Shafi'i, haka al-Imam Abu Hanifa, haka ibn Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, su al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da sauransu gaba daya sun tafi akan duk wanda yace alqur'ani halitta ne, wannan ya kafirta. Dan haka alqur'ani zancen Allah ne, zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa, wanda dalilai sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajibhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Shine yace laysa bi makhluqin, alqur'ani ba halitta bane daga cikin halittun Allah, wala bi muftara kuma alqur'ani ba kagar shi aka yi ba, kamar yanda kafirai suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa alqur'anin nan kagar shi yayi ya fito yace Allah ya turo shi da shi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. An gane ko suke cewa wai tatsiniyu ne nan mutanen farko, iktatabaha ya nemi a bashi shibta ya rubuta fahiya tumla alaihi bukuratan wasila, aka ringa bashi shibta sahiya da murici ana masa dikti yana rubutawa, aka suka fada. To Ubangiji ta'ala ya karyatar da su ya maida musu martani ya ce kula anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, ce da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine Ubangijin da ke sanin duk wani abu wanda yake koye a cikin sammai da ƙasa. Don haka Ubangiji ta'ala ya yi kashidi da barazana ga manzansa, an tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Ubangiji ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba abu laqawi la akhadna minhu bi yamin kuma la qata'na minhu wati wa ma minkum min ahadin anhu hajiz. Ubangiji ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba abu laqawi kaddara, inda a ce wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kaga mana wata fada daga cikin maganganu ya ce mu muka fada alhali ba mu muka fada ba. Ubangiji ta'ala ya ce la akhadna minhu bi yamin, da mun damke shi wato da karfin tsiya, kuma la qata'na minhu wati, Ubangiji ta'ala ya ce da mun yanke masa wata jijiya wanda duk wanda jijiyar ta cire ba zai kai labari ba, ita ce ake kiranta alwati, daga cikin jijiyoyin da suke jikin ƴaƴan dan adam ne. Akwai hablul warid, ita ma in ta tsinke dan adam baya rayuwa, haka ita ma alwati idan ta tsinke dan adam baya rayuwa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce da mun tuzge mishi wannan jijiya. Summa laqata'na minhu al-wati, sai ya ce fama minkum min ahadin anhu hajizi, babu ɗaya daga cikin ku wanda ya isa ya bashi tsaro da kariya ya hana mu gama da shi. Kaga anan ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kaga wata fada ya ce Allah ya fada alhali bai fada ba, nan jan kunne ne Ubangiji ta'ala yake mana kuma ƙara tabbatar mana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan sako da ya zo mana, cewa ba shi ya kaga ba, sako ne na musamman Ubangiji ta'ala ya turo shi da shi. Don haka hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala don kada wato wani ya samu ta cewa kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san rubutu bai san karatu ba, kamar yadda Hausawa suke faɗa cewa kenan sai in katanga ta tsagi kenan kadangare yake samu inda zai shiga. To kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo bai iya rubutu bai iya karatu ba, don haka Allah ya siffanta shi da cewa annabi ne wanda yake al'ulmi, kamar yadda yake qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا أكتشي الأمي شيني من لا يعرف الكتاب ولا القراءة والنبي يرمتو ولنتنا كرات. إذا أكت الله يفدع شين سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المؤمنين. Ubangiji ta'ala ya ce gabanin mu saukar maka da wannan alqur'ani wa ma kunta tatlu min kitabi, baka zamanto ba kana karatun wani littafi domin baka iya ba, wala taqutuhu bi yaminika kuma baka rubutawa da hannunka na dama, baka iya rubutu da hannunka. Ubangiji ta'ala ya ce idan inda a ce ka iya karatu da rubutu kafin mu saukar maka da wannan alqur'ani lartabal mu'minuna, Ubangiji ta'ala ya ce da mabannata makaryata da sun yi kokonto game da wannan alqur'ani. To dan haka dai shine nan malam ya ce wala bi muftara alqur'ani ba ka garshi ba kai, dan haka can Ubangiji ta'ala sai ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi, sanadin shi alqur'ani Allah ya saukar da shi domin gaskata abinda ke gaba gare shi na littattafai, da yace ma kana hadithan muftara, alqur'ani bai zamanto ba wani zance ne wanda aka kaga. Sai ya ce yuhfazu bil qalbi, alqur'ani ana haddace shi ne da zuciya, mun yi bayani a baya hadda mahallin ta shine zuciya, zuciya ita take kiyaye duk wani abin da dan adam yake haddacewa. Wa bil lisani yutla, kuma da harshe ake karanta shi, an gane ko, da halishi ake karatun alqur'ani ba da zuciya ba, ita zuciya har da cewa take, amma in dai karatu zaka yi to da halishi zaka yi, dole halishi sai ya motsa. Kama yusma'u bil azani, kamar yanda ana sauraron shi wato da kunnuwa. Sai yace kazabi law sari ilaihi yunzaru, haka nan yace da idanu ne ake kallon wato rubutun alqur'ani. Wabil ayadi khatuhu yusaddaru, yace da hannuwa yusaddaru khatuhu, wato ake rubuta rubutun sa. Sai yace wa kullu zi, dukkan waɗannan abubuwa da aka zana, alqalb wal lisan wal udhun wal basar wal aidi, shine yace wa kullu zi, dukkan waɗannan da aka zana, zuciya da harshe da kunni da idanu da hannuwa, yace makhluqatun haqiqa, gaba ɗayan su halittu ne tabbas babu wani kokonto. An gane ko? Zuciyar da muke haddace alqur'ani da ita, da harshen da muke karanta shi, da idan da muke kallon rubutun, da kunnan da muke sauraron karatun alqur'ani, da hannun da muke rubutawa, da takaddar da aka rubuta alqur'anin a kanta, da taddawar da aka tsomo aka rubuta da shi alkalamin, gaba ɗayan su wannan halitta ne. Malam yace duna kalami bari ila khaliqa, amma banda zancen makagin halittar halittu shine Ubangiji subhanahu wataala, zancen shi ba halitta bane. Sai yace jallat sifatu rabbina arrahmani an wasfiha bil khalqi wal hidsani, yace sifatu rabbina arrahmani, sifofin Ubangijinmu Ar-Rahman, mai gamammiyar rahama. Malam yace jallat wato ta wuce matsayin an wasfiha bil khalqi, wato game da siffanta su bil khalqi da halitta, wal hidsani da faruwa, ma'ana sifofin Ubangiji subhanahu wataala sun wuce matsayin a ce halitta ne ko a ce sifofi ne waɗanda suke fararo. Duk wata sifa da ka sani daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala sifa ce wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe. Yanda zatinsa ba ya da farko ba ya da ƙarshe, haka sifofin Ubangiji subhanahu wataala ba su da farko ba su da ƙarshe. Kaga yanzu misali, in ka ɗauki sifa ta zance, a lokacin da muka zo duniya mun yi zance? Ba mu iya ba. Daga baya muka koyi zance, kuma wannan zance a kwana a tashi akwai wata ranar da kwata-kwata zancen ba za ka iya ba. Kenan zancenmu yana da farko yana da ƙarshe, amma zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko kuma ba ya da ƙarshe. Sai yace fasautu, wato murya da ake sauraro ta karatun alqur'ani, wal alhanu, wato da rera karatun, lafazin alhanu jam'i ne na lahan. Yace sautul qari, wannan murya ce ta mai karatu, murya ta mai karatu ko wannan halitta ce? Sai yace lakinna malmatulu, sani dai abinda ake karantawar, yace qaulul bari, fada ce ta Ubangiji wanda yake mai kagen halitta. Sautin da ke fita daga bakin mai karatu, wannan sauti halitta ne, amma abinda ake karantawa kin ba halitta bane, sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Malam yace ma qalahu, abinda Allah ya fada, la ya kabalu tabdila, baya karbar canzawa har abada, ba wanda ya isa ya canza daidai da harafi ɗaya daga cikin harufa na alqur'ani, kai ba ma harafi ba, wasu daidai da wasali ba ka isa ka canza ba, domin Allah ya kiyaye wannan littafi a cikin zukatan bayinsa waɗanda aka ba su ilimi. Ko ka canza, malamai sun ce ba haka ba. Ka ɗauka inda ake karatun alqur'ani, daga kayi kuskuren wasali za ka ga malami ya fi goma kowa ya zaburo, ba mai ya gyara maka yake. Wannan alƙawari ne na Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, dan haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, bari dai shi wannan alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani, wanda Allah ya kimsa su ya kiyaye su a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi. Dan haka yace ma qalahu la yaqbalu tabdila, duk abinda Allah ya faɗa na maganganun sa, la yaqbalu tabdila, baya karbar canji. Duk duniya da mutun da aljan inda za su haɗu a kansu canza sun yi kadan, alƙawari ne na Allah sai alqur'ani ya dangana da alkiyama. Dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, la tabdila li kalimatillah, babu canzawa ga kalmomin Allah. Haka can ya faɗa, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, la mubaddila li kalimati, babu wanda ya isa ya canza kalmomin Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace ma qalahu, duk abinda Allah ya faɗa la yaqbalu tabdila, baya karbar canzawa. Sai yace kalla, malam yace ko daya waye isa, wala asdaqu minhu qila, yace kuma babu wani mafi gaskiyar faɗa ga sama da Ubangiji. Wala asdaqu minhu qila, babu mafi gaskiya kilan ga faɗa minhu game da Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda ya faɗa wa man asdaqu minallahi qila, waye fa Allah gaskiyar faɗa, amsa shine babu. Kuma can ya faɗa wa man asdaqu minallahi haditha, waye fa Allah gaskiyar zance, babu. Dan haka alqur'ani gagarabadan littafi ne wanda ya gagari mutun da aljiya, domin zance ne na Ubangiji subhanahu wataala. Angani ko kamar yanda ya faɗa kullu inijtama ati da insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Zamu tashi baiti na gaba. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa qad rawasikatu an khairil mala bi annahu 'azza wa jalla wa 'ala fi thuluthil layli al-akhir yanzilu يقول هل من تائب فيقبل هل من موسى طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويؤفي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بلا أبصار كل يراه رؤية الإيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صهوا لا صحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وخجبوا أعداؤه. ما لم الله يجيكن ساكي فتاه وقد روى الثقات. ما لن يجي تبس الثقات واتو أمنتتم مرويتا. لفظن الثقات جمعينينا ثقة با ثقة باكي چيوا قابن كن عيمت تشديدي ثقة. Idan aka ce sika mufrad, jamusa shine sikat. Idan aka ce sika shine amintacce, wanda ya hada sifofi guda biyu shine al-adala wa babu, gashi adali kuma ga tantance hadisi. Me ake nihi da adalci? Mutum ne wanda ya nisanci manyan zunubi kuma baya da nacewa akan kankanan zunubi. Abinda malaman hadisi suke nihi da adalci kenan, ya zamanto manyan laifuka ya nisanta, baya yi. Sannan kankanan zunubai in ma yana yi, to baya nacewa a kansu. Sannan sifa ta biyu shine wato abdu, ma'ana tantancewa, in ma ya zamanto yana da hadda ta zuci, duk abinda ya ji daga malamansa na hadisi zai haddace wannan hadisi. Ko shekara nawa aka yi, ko yana bacci in ka daddaba shi ka ce menene hadisin da ka rawaito daga wannan daga malaminka wanda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, kai tsaye zai zo maka da hadisin tiryan tiryan ba tare da wani kuskure ba. Ko kuma ya zamanto yana da hadda ta littafi, shine zai rubuta rubutu kyakkyawa ya kai ya aje inda ba a zaton wani zai kara masa wani abu a ciki ko ya rage masa. An gane ku? Sharadin hadisi ya inganta tun daga farkonsa har izuwa karshensa, farkon sanadi kenan har akai kan, wato shine tabi'in da ya rawaito daga sahabi, kowanne sai an same shi cewa adali ne kuma yana da cikakken hadda. In ya hada wannan biyu kenan shine ake kira kenan sika. Shine malam yace wa qadra wasiqat, malam yace tabbas wato amintattun marwaita sun rawaito an khairul mala, wato daga fiyayyen jama'a. wani ne fiyayyen jama'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lafazin almala malam ya cire alhamza saboda larura ta waka, shine ake kira almalahu. Idan aka ce almalahu sune ashraful qaum, manya-manya masu daraja daga cikin mutane, duk wani mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake sama da shi. Shine yace wa qadra wasiqatu, yace tabbas amintattun marwaita sun rawaito an khairul mala, daga fiyayyen jama'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, cewa wato shi azza wa jalla ubangijin da wato ya girmama ya daukaka, wa ala ya daukaka akan kowa da komai, bi annahu azza, cewa ubangiji, ubangijin da azza wato ya gagara, wa jalla ya girmama, wa ala ya daukaka akan kowa da komai. Domin lafazin azza an ciro shi ne daga al-izza, in aka ce al-izza shine gagara kenan, ko ka ce buwaya, ya zamanto kana sama da kowa da komai da rinjaye, wanda yake da rinjaye akan kowa da komai shine ubangiji subhanahu wataala, shi yake da izza wadda take mutlaka, komai da kowa da ka sani yana karkashin gudanar da mulki na ubangiji subhanahu wataala. Shine malam yace wa qadra wasiqatu, tabbas amintattun marwaita sun rawaito an khairul mala, daga fiyayyen jama'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, cewa ubangiji subhanahu wataala azza, wanda ya buwaya, wa jalla ya girmama, wa ala ya daukaka akan kowa da komai, fi sulusil lailil akhir yanzilu, na saukowa zuwa samar duniya, fi sulusil lailil akhir, a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe. Idan ya sauko me yake faɗa? Ya kulu, yana faɗa hal min ta'ibin, shin ko akwai wani mai tuba? Fa yuqbalu, a karɓi tubansa. Hal min musi'in, shin ko akwai wani mai mugunta aiki? Dalibin lil maghfira, wanda ke neman gafara ta wayin gafarta masa. Hal min musi'in, yace shin akwai wani mai mugunta aiki? Dalibin lil maghfira, mai neman a gafarta masa muguntawarsa. Yajid kalima, zai samu ubangiji wanda yake mai karamci, kabilan lil ma'zira, wanda yake mai karban hamzarin bayansa. Wannan hadisin ne malam ya waƙe, hadisin na cikin sahihai, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, zan Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ubangijin mu mai girma da daukaka a kowane dare yana saukowa zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa, hina yabqa sulusul lailil akhir, a lokacin da wato kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe wato ya rage, a lokacin nan ubangiji subhanahu wataala ke saukowa. Yaya za mu gane kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe? Sai ka kiyasta gwalgwadon awoyi daga fadawar rana izuwa ketowa alfijir, iya adadin awoyin da ka samu sai ka kasa su kashi uku, sai ka fitar da kashi biyu na farko, wannan kashi ɗaya na ƙarshe shi ne. Kaddara cewa daga fadawar rana zuwa ketowa alfijir za a samu awa goma, wannan awa goma sai ka kasa ta kashi uku, kenan awa uku da minti ashirin ashirin su uku, kenan sai ka fitar da awa shida da minti arba'in, an gane ku? Wannan kashi ɗaya na ƙarshe idan ya rage shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukowa zuwa samar duniya. Idan ya sauko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ya faɗa, man yad'uni fa astajiba la, kenan anan kana iya yin wasali sama kenan ala jawabi istifham, fa astajiba la, Ubangiji ta'ala sai ya fada ya ce man yad'uni wa zirukini fa astajiba lakin karba masa addu'arsa ko kuma kace fa astajibu la kenan adad istinaf man yas'aluni fa udiya Ubangiji ta'ala sai ya fada ya ce wa zirukini wani abu in bashi wa yake da wata bukata a biya masa man yastaghfiruni fa aghfira la waki roƙon gafara ta wai in gafarta masa maza Allah yace Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba na fadar haka yana maimaitawa har sai idan alfijir ya keto tun daga kashi 1 daga cikin ukun dare na ƙarshe yanzu misali mu dan kiyasta ka dauka a ce misali rana ta fada a ƙarfi 7 alfijir ya keto a ƙarfi 5 kaga 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 mun samu awa 10 to daga karfe 7 sai ka dau 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 1 da minti 40 daga nan kuma sulusun dare yake shiga kenan har zuwa karfe 5 misali to tun daga wannan lokaci duk wanda ya tashi a cikin wannan yanki na dare duk abin da ya roki Ubangiji subhanahu wata'ala to Allah ya yi alƙawarin karba masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kowane dare akwai wata sa'a akwai wani lokaci bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala bukatunsa na duniya da lahira face sai Allah ya amsa masa wannan sa'a ko ana samun ta ne daga kashi 1 daga cikin ukun na dare na ƙarshe kenan har zuwa ketowa alfijir a wata riwaya idan ya sauko sai ya ma kansa kirari yace anal malik anal malik wato ni ne sarki mamallakin kowa da komai sannan sai yace man yad'uni fa astajiba la wa zai roke ni wata bukata in karba masa domin daman yayi alkawari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun kamar yanda ya fada amman yujibu al-muqtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard kamar yanda ya fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan haka ba wanda ya isa ya karbi addu'ar ne addu'a face Ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace man yad'uni wa zai roke ni fa astajiba la in karba masa addu'arsa man yas'aluni fa udiya wa zai roke ni wata bukata in biya masa man yastaghfiruni fa aghfira la wa zai roke ni gafara in gafarta masa manzon Allah yace Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba na fadar haka wato har sai an kai ketowa alfijir to shine malam ya waki wannan hadisi yace wa qadra wasfikatu ana khairul mala yace tabbas amuntattun marwaita sun rawaito daga fiyayyen jama'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annahu cewa ubangijin mu azza wanda ya kasaita ko kace wanda ya buwaya wa jalla ya girmama wa'ala ya daukaka yake ne kowa da komai fi sulusul lailil akhir yanzilu na saukowa zuwa samar duniya nan kenan sai ka kaddara yanzilu ila samadi dunya fi sulusul lailil akhir na saukowa zuwa samar duniya a kashi 1 daga cikin ukun dare na karshe idan ya sauko ya kulu yana fada hal min ta'ibin fa yuqbalu shin wai akwai wani mai tuba a karbi tubansa karbar tuban bawa abu ne wanda yake banda da Ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda yake karbi tuban bawa banda Allah subhanahu wata'ala dan haka yace wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an katir kamar yanda yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim dan haka ya ma ya siffanta kansa cewa ghafirudh dhanbi wa qabilut tawbi gafir zambi shine mai gafarar zunubi wa qabilut tawbi kuma shine mai karban tuba ya kulu yana fada hal min ta'ibi shin akwai wani mai tuba fa yuqbalu a karbi tubansa hal min musii shin akwai wani mai mugunta aiki balibin lil maghfira mai neman gafara a gafarta masa yajil kariman wato ya samu ubangiji wanda yake mai karamci. Idan aka ce karamci, kafin ka roƙa a baka, ka roƙa a baka, ka koma roƙa a baka din su duk za ka roƙa ba za a kosa da kai ba. Wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qabilan lil ma'zira, wanda yake mai karbar hamzarin bayinsa, ubangijin da ka shekara kana saba masa, idan ka dawo gare shi kuma kai tsaye zai karbe ka duk mugunta aikinka, babu laifi dai sama da shirka. Amma ko mutum ya shekara dubu yana shirka, idan ya dawo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tuba, ya kyauta da tuba, ubangiji ta'ala zai karbi tubansa. Ka kalli ɗan mishan wanda suka jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai dace da shi ba, wanda abinda suka jingina masa kamar yadda shi ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu Maryam, samaniya gaba ɗayanta ta kusa ta runto ta hallaka wanda ke karkashinta, ƙasa ta kusa ta tsage ta haɗe duk wanda ke kanta, duwatsu sun kusa faɗowa su rugunguje, kamar yadda ya ce ta kadu samawati ya tafaffarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. A sababin sun jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da sun ce Allah yana da da, sun ce Annabi Isa din shi ne. Amma tare da wannan mummunar kalima ubangiji ta'ala yake faɗa, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, shin yanzu ba za su tuba zuwa ga ubangijin su su roke shi gafara? Wallahu ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, miji kai ne game da wato bayan samuni ne. Dan haka Allah yana karbar hanzarin bawa, duk abin da mutum ya aikata matukar lokaci bai kure masa ba, idan ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ma komin girman laifinsa Allah zai karbi tubansa. Hadisi ne ingantacce, wani dan ta'adda mutum dari ya kashe kuma ya tuba Allah ya karbi tubansa. Mutum dari ɗaya na abin da ya sai da ya kashe mutum dari, ya tuba kuma kai tsaye Allah ya karbi tubansa. To dan haka ubangiji ta'ala yana karbar hamzarin bawa, matukar lokaci bai kure masa ba, amma in lokaci ya kure masa ko ya bada hamzari ba za a karba hamzarinsa ba. Kurewar wato lokaci shine ya zamanto mutum ya shiga cikin alamun waɗanda suke na mutuwa, duk wanda ya shiga cikin hali na fitar rai ko ya tuba Allah baya karbar tubansa. Kamar yadda yake faɗa, innamat tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima, wa laysati tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lilladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima. Yanayi na biyu wanda bawa in ya shiga ko ya tuba Allah ba zai karbi tubansa shine lokacin da rana ta fara huduwa daga yamma, wanda alama ce babba daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, inna Allah ta'ala yake cewa yabsudu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsudu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un laili hatta tudu ash-shamsu min maghribiha, sai an kai lokacin da rana ta fara huduwa daga mafadarta. To lokacin nan duk wanda zai bada hamzari Allah ba zai karba hamzarinsa ba. Haka lokacin da azabar Allah ta sauka, in azabar Allah ta sauka ga bawa, to koda ya tuba ubangiji ta'ala baya karbar tubansa. Kamar yadda yace, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana, imaninsu da suka yi da mu ubangiji ta'ala yace bai zaman tuba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu. Hali na hudu shine kenan lokacin da mutum ya rigai wato ya mutu, duk wanda ya mutu akan wani laifi, kasancewar koda ya tuba ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa ba, saboda tuba kana cikin kaidi na rayuwa ne, in ka bada hamzari Allah zai karbi hamzarinka. Kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa ga kafirai cewa, wala yu'zanu lahum fayatadhiruna, ba za a ba su izini a ranar kiyama balantana su bada wani hamzari. Kamar yadda ya faɗa, yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar, yinin al-kiyama yini ne wanda az-zalimai bada hamzarin su baya amfana su. To dan haka shine yace, yajid kariman, zai samu ubangiji wanda yake mai karamci, qabilan lil ma'zira, wato bai karbar hamzar bayan sa yamunnu bil khairati ubangijin dake baiwa bil khairati game da alkhairin sa me ake nihi da baiwa shine a baka a kuma baka ko kuma a maka wato kyauta kyauta wanda take ta fitar hankali wanda sai ka dimoci shine yace yamunnu ubangiji ta'ala na ma bayin sa baiwa bil khairati game da alkhairunsa wal fada'il da fadlansa wa yasturu al aiba shine ubangijin da ke lillibe duk wani aibi na bawansa wa yu'li sa'il kuma shine mai ba mai roko abin da ya roka kasancewar wannan a aqidar ahlus sunna wal jamaa ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya siffanta kanshi da wannan sifa sifa ce wadda take fi'iliya allati tata'allaq bi mashi'ati llahi azza wa jalla sifa ce wadda take a aikace yana daukake akan al'arshin sa amma in kashi daya daga cikin ukun dare ya rage to yakan sauko zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girman sa shi kadai ya san yanda yake sauka mu mun fahimci ma'anar sauka in aka ce sauka daga sama ayi kasa an gane ko shine sauka to amma kaifiyar yanda Allah subhanahu wataala yake saukowa shi bai fada mana ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai fada mana ba mun yi imani Allah na saukowa sauka wanda ta dace da girman sa kamar yanda yake mana laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to dan haka kuma kasancewar anan su waɗanda suke tawili game da sifofin ubangiji subhanahu wataala waɗanda suke nuna cewa sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi almajiran sa sahabbai fahimtar nassi na alqur'ani da hadisai su sai suke tawili suka ce wai ba Allah bane ba yake saukowa da zatin sa subhanahu wataala suka ce al'amarin sa ne yake sauka ko kuma rahmar shi wanda asali gazance wato shine rashin cewa an shafe wata rashin shafe wata kalima asali gazance wanda abu na farko asali gazance shine jingina shi zuwa ga wanda ya gazance yanzu idan muka ce ja'a Muhammad Muhammad yazo kalima ce arabiya to Muhammad din nan yana da da asali ne zaka fahimta ta kai ja'a Muhammad wane ne aka jingina ma zawwa Muhammad aka jingina kenan me zamu fahimta a zancen Muhammad ne da kanshi yazo to asali kuma haka za a fahimta ba maganar cewa an shafe wani kalma kaga ba zamu ce ba nan an shafe ba Muhammad kin bane ba yazo a ja'a ibn Muhammad cewa dan Muhammad ne yazo ba shi bane to anan jayi yanzilu rabbuna ubangijinmu na saukowa kenan wa za a jingina ma sauka shi ubangiji subhanahu wataala to nan sai suka yi tawili suka ce yanzilu rabbuna wai yanzilu amruhu al'amarin sa ne yake sauka ko kuma yanzilu rahmatu tanzilu rahmatu rahmar shi ce take sauka malamai suka ce to ai lamarin Allah subhanahu wataala da rahmar sa ba su keɓanta ba wato da kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe al'amarin Allah da rahmarsa a kowane lokaci sauka suke ba dare ba rana an gane ko kullu yawmin huwa fi shan a kowane lokaci ubangiji ta'ala yana cikin lamarinsa ya kashe wani wani ya rayar da shi ya ɗaukaka wani wani ya kaskanta shi ya azurta wani wani ya talautar da shi wani a bashi lafiya wani a ɗora mishi rashin lafiya lamarin Allah subhanahu wa ta'ala bai keɓanta ba da kashi ɗaya daga cikin ukun dare na tarshe domin ya faɗa yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ardi haka nan rahmarsa ba ta keɓanta ba daga kashi ɗaya daga cikin ukun dare zuwa na tarshe kuma malamai suka ce bugu da ƙari kaddara cewa ya inganta rahmar tashi ce take sauka zuwa samar duniya menene fa'ida game da mu har a bamu labarin cewa in kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage rahmar Allah tana saukowa zuwa samar duniya menene fa'idar ta menene fa'idar wannan zance gare mu kaga babu wata fa'idar wannan zance gare mu a ce kawai wai rahmar Allah tana saukowa zuwa samar duniya in kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage to menene fa'idar gare mu balantana a bamu wannan labari sannan inda malamai suka kai su bango suka ce to yanzu me ya fada me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada idan Allah subhanahu wata'ala ya sauko zuwa samar duniyar me yake fada cewa yake manya du'uni fa astajibala wa zai roke ne in amsa masa rahama wadda Allah yake saukarwa halitta ce daga cikin halittunsa ita rahama za ta ce wa zai roke ne in amsa masa wasu cewa suka yi wa mala'ika ne yake saukowa wai mala'ika ne daga cikin mala'ikunsa ne yake saukowa to in mala'ika ne ko rahama rahamar ko mala'ika sun isa su ce wa zai roke ne in amsa masa ba wanda ya isa ya karba addu'ar ne addu'a face ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an haka kuma ya faɗa amman yujibul muqarra idza da'ahu dan haka ba wanda ya isa ya karbi addu'ar ne addu'a face ubangiji subhanahu wata'ala dan haka mala'ika bai isa bai ce man yad'uni fa astajibala rahmar bata isa bata ce man yad'uni fa astajibala wa zai roke ni in karba masa addu'arsa kuma shin mala'ikan zai ce man yas'aluni fa uhdiya wa zai roke ni wani abu in bashi ubangiji ta'ala shi yake da komai da kowa da komai a hannunsa shi yake badawa shi yake hanawa shine al-mu'di shine al-mali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'in sa me yake fada Allahumma la mani alima a'ti wa la mu'di alima manata dan haka ya fada ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala musika laha wa ma yusik fala mursila lahu min ba'di sannan kuma bugu da kari man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai roke ni gafara in gafarta masa mala'ika ya isa ya gafarta maka rahama ta isa ta gafarta maka ba wanda ke gafaran zunubai face ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ke gafaran zunubi banda Allah subhanahu wata'ala haka can ya fada kuli ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a dan haka Ibnu Utsaimin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Fathu Rabbil Bariyya bi Talhisil Hamawiyya bare yayi bayani ya maida martani fuskoki da dama akan waɗanda suka yi tawili game da wannan hadisi na kan cewa lamarin Allah ne yake sauka ko rahamar shi ce ko kuma a wato wani mala'ika ne daga cikin mala'iku yake sauka idan kana so ka samu lafiya yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan nasi kuma yanda mazanjiya suka fahimta yanda ahlus sunna wal jama'a suke kan wannan aqida ubangiji ta'ala da kansa ne yake saukowa zuwa samar duniya sauka wanda ta dace da girman sa mun fahimci ma'anar sauka daga sama ne a yau kasa amma yanda Allah yake sauka wannan mun shahinta shi kadai ya san yanda yake saukowa kamar yanda yake mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir shine sai malam yace wa annahu wato lalle shi ubangiji subhanahu wata'ala yaji'u yawmal fasli wato a ranar rabi hukunci tsakankanin bayi ubangiji subhanahu wata'ala na zawwa fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa kama ya shaku kamar yanda yaso lil qaba'il adidi domin hukunci wanda yake na adalci yinin alkiyama ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna yawmul fasli kamar yanda ya fada hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwali kamar yanda ya fada li yawmil fasli wama adraka ma yawmul fasl a gane ko yawmul fasl suna ne daga cikin sunayen alkiyama yini wanda yake na rabe hukunci tsakankanin bayi shine yace wa annahu lalle ubangiji ta'ala yaji'una zawwa fajan alkiyama yawmal fasli wato a rana ta rabi hukunci ita ce yinin alkiyama kama ya sha'u kamar yanda yaso zawwa wadda ta dace da girman sa lil qada'il adli domin hukunci wanda yake na adalci an gane ko domin hukunci na adalci wanda in an yanke ma hukunci ba maganar biyar baya kace baka yarda da hukunci ko zaka daukaka kotun koli wanda hukunci ne na adalci ba a kara ma mai laifi laifi ko wanda ba shi da laifi a dora masa laifin wani kuma wanda ba a tauye ma masu kyautatawa didida musu kada zarra daga cikin kyautatawar su wanda yini ne na cika ma bayi sakamakon abin da suka aikata kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa watta ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun an gane ko yini ne wanda ake cika ma kowace rai kenan sakamakon abin da ta aikata domin hukunci ne wanda yake na adalci ayoyi na alqur'ani sune suka tabbatar da cewa a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo fagen alkiyama inda ya tara bayansa domin wato rage hukunci zawwa wanda ta dace da girman sa idan ka koma can cikin suratul furqan Ubangiji ta'ala na faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da yinin da samaniya take tsagewa bil ghamami game da wato wani farin girgije wa nuzila al mala'ikatu tanzila a wannan yini ana saukar da mala'iku saukarwa mala'ikun da suke sama ta farko su sauka na biyu su sauka na uku su sauka har akai mala'ikun da suke sama ta bakwai gaba ɗayan su za su sauko zuwa nan duran ƙasa za su sauko gaba ɗayan su zagaye bayi a lokacin nan sama in ta tsage wani farin girgije zai ringa sauka shine argama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zo a cikin wannan girgije kamar yanda ya fada hal yanzuruna illa an ya'ti yahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur a can cikin suratul baqara Ubangiji ta'ala yace waɗannan masu kunnan kashi ba komai suke jira ba sune waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ba komai suke jira illa an ya'ti yahumullahu face kawai zawwar Allah fi dhulalin a cikin inuwoyi min al-ghamami wato na farin girgije wani mala'ika da saukowar mala'iku Ubangiji ta'ala ya ce wa qudiya al-amr tuntuna an gama al'amari komai Allah ya riga ya zartar da shi wa ila Allahi turja'u al-umur al'amura gabaɗaya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ake mayar da su ma'ana ba komai suke jira illa yinin alkiyama a yinin alkiyama ne Ubangiji ta'ala zai sauko zai zo a cikin inuwoyi waɗanda suke na girgije farin girgije zawwa wadda ta dace da girmansa haka kuma a cikin suratul an'am yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik Ubangiji ta'ala yace ba komai suke jira face zawwar mala'iku shine a yinin alkiyama da dukkan mala'ikun da suke sammai bakwai za su sauko aw ya'ti rabbuka ko kuma uban zawwar ubangijinka ita suke jira kenan a ranar kiyama aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko kuma zawwar wato sharan ayoyin ubangijinka shine hudowar rana daga yamma dan haka hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa idza kana yawmul kiyama nazala rabbu ila al-ibadi manzon Allah yace idan ranar kiyama ta tabbata ubangiji subhanahu wata'ala zai sauko zuwa bayinsa hadisi na cikin sahihain al-bukhari da muslim hadisin da ke bayani game da ceto a ranar kiyama riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yajma'u Allahu an-nasa yawmal kiyama ubangiji ta'ala zai tattara bayansa gaba daya a ranar kiyama ubangiji ta'ala sai ya ce man kana ya'budu shay'an falyattabi'uhu ko kuma falyattaba'uhu duk wanda ya zama yana bauta ma wani abu ko ma menene ubangiji ta'ala sai ya ce ba abin da yake bauta ma manzon Allah ya ce fayattabi'u man kana ya'budu shams man kana ya'budu shamsa shamsa manzon Allah ya ce yake faɗa ya ce duk wanda ya zamanto yana bauta ma rana to a ran nan zai sa rana gaba ta wuce bi bayanta wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara, duk wanda ke bautar wata to wata zai wuce gaba su bayan sa. Wa yattabi'u man kana ya'budu al-tawagita al-tawagit, duk wanda yake bauta ma wani sheidani wasu gumaka shi ma gunkin zai wuce gaba ya bi shi. Manzo Allah yace wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha, ko kuma fiha shafiquha, wannan kokonto ne aka samu daga marwayi. A lokacin nan wannan al'umma manzo Allah yace za ta rage, duk wani wanda yake bautar wani Allah ya riga ya bi shi sun tafi, an kada an tafi. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ya'tihim Allah ta'ala, ubangiji ta'ala zai zo musu fa yaqulu, sai yace ana rabbukum, wato ni ne ubangijinku. Fa yaquluna hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, sai su ce nan shine wurin tsayuwar mu, ba za mu gushe ba sai ubangijinmu ya zo mana. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, in har ubangijinmu ya zo to za mu san shi, za mu gane shi. Fa ya'tihimu Allahu fi suratihi allati ya'rifuna, a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya zo musu a cikin sifar shi wanda suka san da ita, kamar yanda a cikin wata riwaya, cikin wani wata riwaya, a lokacin nan ubangiji ta'ala idan yazo zai zare wato kabrinsa, kamar yanda yace yauma yukshafu an saki, a lokacin nan duk wanda yake sujada ga ubangiji mumini na gaskiya zai fadi zai yi sujada kamar yanda ya saba yi a nan duniya. Allah ya tabbatar da goshin mu a wannan lokaci. Duk wanda yake munafiki, wanda yayi kalima ta la ilaha illallah akan harshe, ya koyi kafirci a cikin zuciyarsa, manzo Allah yace a lokacin nan bayan sai ya zamanto ya san dare, yayi yayi ya duka, he kasa dukawa. Shine suka ce fa idza jaa rabbuna arafnahu, in ubangijinmu ya zo mana, suka ce za mu gane shi. Fa ya'tihimu Allahu fi suratihi allati ya'rifuna, a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya zo musu a cikin sifar da suka sani daga cikin sifofinsa. Fa yaqulu, sai ya ce ana rabbukum, ni ne ubangijinku wanda na halicce ku, kuma ni ne abun bautarku. Fa yaquluna anta rabbuna, kai ne ubangijinmu, lalle kai ne ubangijinmu. Fa yattabi'unahu, a lokacin nan za su bi ubangiji subhanahu wa ta'ala. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa yujrabu siratu baina dhahrayi jahannam, a lokacin nan sai a zo a kafa wannan gada tsakanin mutar jahannama, akan mutar jahannama a lokacin nan za a dora wannan gada. To wannan hadisi abin da yake tabbatarwa shine zawwar ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama, zawwa wadda ta dace da girman sa. Dan haka ya faɗa a can cikin wato suratul gashiya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, a wannan yini ubangijinka zai zo zawwa kenan fagen alkiyama, wal malaku, haka mala'ikunsa su ma za su zo sahude bayan daya. Dan haka yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulali min al-ghamami wal mala'ika, haka ya fada wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila. To dan haka wannan sifa ta zawwa sifa ce tabbatacciya ga ubangiji subhanahu wataala, sifa ce fi'iliya allati tata'allaq bi mashi'atihi subhanahu wataala. Wannan zawwa a ranar kiyama ne zai zo lokacin da jama'a tsayuwa ta yi tsayuwa, an je wajen annabi Adam alaihi salam, an nemi alhurma cewa ya cici bayi a wajen ubangiji. Annabi Adam ya bada iya uzurin sa, ya ce ta kaina nake, ta kaina nake, yace ku wuce wajen annabi Nuhu, a je wajen annabi Nuhu, kai ne farkon manzanni, a zuga shi, shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawa, sai yace ku wuce wajen annabi Ibrahim, a je wajen annabi Ibrahim alaihi salam, ya nuna shi ma ba zai iya ba, yace ku wuce wajen annabi Musa, a je wajen annabi Musa, shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawa, sai yace ku wuce wajen annabi Isa, a karshe annabi Isa shi ma ya nuna kasawarsa da gajiyawa, sai ya hada mu da fiyayyen halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan yace ana laha, ana laha, ni zan iya daukan wannan nauyi, ma'ana na nema muku alhurma a wajen ubangiji, a zo a rabe hukunci. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya fadi a kalkashin al'arshi na ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji ta'ala zai lakanta masa wani yabo yaban da bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayansa. Idan ya yabu Ubangijinsa ya jinjina masa jinjinawa wadda ta dace da shi, a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai faɗa gare shi ce daga kanka, roki duk abin da kake so a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa, al'ummata ya Ubangijina, al'ummata ya Ubangijina. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, a raba hukunci. ‘Yan aljanna su yi wajen dama, Allah ya sanya mu a cikinsu, ‘yan wuta su yi wajen hagun, Allah ya kare mu. Kenan shi ne a nan malam yake tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa, ya ce wa annahu yaji'u yawmal fasli, lalle Ubangiji ta'ala na zawwa a yini wanda yake na raba hukunci shi ne yinin alkiyama. Kama ya shafu kamar yadda yake so zawwa kenan wanda ta dace da girmansa, lil qaba'il adli, domin hukunci wanda yake na adalci. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muke, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.